ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na Alhamis 6 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta daidai da 6 ga watan 3 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba zama a wannan masallaci daidai wannan lokacin dan gabatar da tarjumar alqur'ani mai girma gurgudan hali muna nan dai a cikin suratu ali imran sura mai lamba ta ko kace ta biyu ko ta uku a surorin da suka fara sauka a garin madina sannan a jiya mun karanta ayoyi tun daga aya ta 13 har zuwa aya ta 17 duk da cewa yanayin lokaci bai bar mu mun iya karanta ko fassara dukkanin ayoyin ba gabaki daya da haka za mu sake sauraron tun daga kan aya ta 14 zuginan nas insha Allah sai kuma mu ci gaba kamar yanda muka saba insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
ممتاز جاء منكرا إن الذين كفروا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ودنا آيوي Allah madaukakin sarki a cikin su ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa waɗanda suka kafirta ba da dadewa ba za a yi galaba akan su za a ci nasara akan su a nan duniya sannan kuma Allah ta'ala zai tattare su bayan an ci nasara an karkashe su a wajen jihadi Allah zai tattare su a cikin wutar jahannama ranar tashin alkiyama tir da mashimfidi in ya zama shimfidar mutum ita ce wutar jahannama to a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ka'idarsa ce kuma sunnarsa ce bawa nasara wato gaskiya nasara bawa masu riko da gaskiya nasara ko da a karan farko an ga kamar ƙarya tana cin karanta babu babbaka ko da a karan farko an ga masu gaskiya suna shan wahala amma ƙarshen al'amari Allah madaukakin sarki yakan juyar da abin ya rikidar da shi gaskiya ta yi galaba masu gaskiya su yi galaba wannan dukkan wanda ya saba bibiyar tarihi ya san haka ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai nuna mana cewa daga cikin darasin da wannan aya take dauke da shi inda musulmi a yau za su tsaya akan ainihin riko da addini su koma zuwa ga addinin musulunci su tsaya akan gaskiya to da sai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya ba su galaba da daukaka akan makiyansu didda irin yanda makiyansu suka wato baibaye su ta ko ina suke da abin fada suke da karfin tattalin arziki da fada aji da siyasa a duniya kamar yanda a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara ka koma ka karanta tarihi za ka ga Quraishawa kana iya cewa ko kuma mushrikan Makka kamar su ne superpowers a wannan lokaci amma Allah madaukakin sarki bisa ka'idarsa ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa galaba da kuma nasara wannan sai yake nuna ubangijin da ya wancan aiki har yanzu Allah madaukakin sarki yana nan kuma idan musulmi da za mu yi riko da addini riko na gaskiya duk wannan babatun da ake ta fama da shi na yanda kafiran duniya suka fi karfi wato suka fi karfin musulmi kuma musulmai suka zama kamar ƴan amshin shata na kafiran duniya ba komai bane face tsoro da sakin gaskiya da wasarere da addini wannan yasa waɗanda bai kamata mu ji tsoransu ba suke ba mu tsoro amma lallai sha'anin da a ce za mu yi riko da addini riko na gaskiya mu ji tsoron Allah mu ci gaba da ainihin aiki da dokokin Allah to duk yanda kake ganin waɗannan manya-manyan ƙasashe na Turai manyan ƙasashe na kafiran duniya wallahi Allah madaukakin sarki zai ba wa musulmi wani irin farjini da ainihin wato zai sa waɗannan kafirai su dinga shakkar ƙasashen musulmi amma akasin haka shike bayyana saboda rashin riko da addini na gaskiya da kuma rashin tsayawa akan gaskiya da kiyaye dokokin Allah da haka wannan aya tana nuna mana kamar yanda Allah madaukakin sarki ya nuna ba da dadewa ba zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai nasara akan ainihin wato makiyansu to mu ma ba da dadewa ba in za mu koyi da irin abin da Annabi da sahabbai suka koyi da shi Allah ya ba su nasara Allah madaukakin sarki zai ba wa kafiran zai ba mu nasara akan kafiran zamaninmu sannan abu na biyu wannan aya ta biyu kad kana lakum ayatun fi ajalin taqata wato malamai sun ce kamar yanda muka dan fara bayani jiya wannan ana ishara ne zuwa ga abin da zai faru ko ya faru a yakin Badar bangarori ne guda biyu fi'atun tuqatilu fi sabilillah da kuma fi'atun tuqatilu fi sabilit tagut wato rundunoni ne guda biyu runduna ta farko ita ce rundunar mu'minai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai waɗanda suke goyen bayan gaskiya suke kokarin tabbatar da shari'ar Allah a doron ƙasa suke kuma bayar da rayuwarsu da dukiyoyinsu da lokutansu gaba daya dan ganin wannan addini na musulunci ya burinkasa ya daukaka a hannu guda kuma akwai wata tawagar wata jama'ar wata rundunar ita kuma kafira wanda ita kuma tana yaki ne dan daure wa ƙarya girdi da kuma ainihin wato goyen bayan bautar wani ba Allah ba subhanahu wata'ala yarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn anan malamai sun yi fassarori guda biyu wasu sun ce yarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn wasu malaman tafsiri sun ce musulmin ne suke ganin kafiran sun ninka su biyu wasu malaman tafsirin suka ce su kafiran ne suke ganin ainihin wato suke ganin musulmi sun ninka su gida biyu kowanne zaka iya cewa ayar za ta iya dauka wakila wani ya ce to kuma ya za a yi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ibiri ka humullahu fi manamika kalilan ko kaga ga wannan ibiri ka humullahu fi mana ibiri ku muhum idil takaitum fi ayunikum kalilan wa yukallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula a wannan ayat cikin suratul anfal sai Allah madaukakin sarki ya nuna musulmi sun dinga ganin rashin yawan kafirar sannan su kuma kafiran su ma a ganin ido sai suke ganin musulmin ba su da yawa kaga abu biyu kenan ma'ana su musulmin suna ganin a ganin idon su sai suke ganin kafiran ba su da yawa to ashe irin wannan ganin da suke su ma kafiran haka Allah yake nuna musu idan su yana nuna musu kaman musulmi ba su da yawa to anan kuma gashi an ce yarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn to sai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu domin wancan su cikin suratul anfal kafin yakin kenan dan kowanne ya yi zumudi kowanne ya ji shauki da begen zai yi nasara domin a idan sai yana ganin abokin karawarsa bai kai shi yawa ba da kaman wannan a karan farko kafin a fara yakin abin da ya faru kenan bayan an shiga cikin yakin sai kuma yanayin ya canza kan a shiga yakin su kafiran sai suke ganin musulmin nan ba su da yawa su ma musulmi sai suke ganin kafiran ba su da yawa wannan rashin ganin yawan yana daga cikin abin da ya sake zaburar da kowane bangare na ayyakin ba ja da baya shine ma'ana idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yukallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maqulan sabida Allah yana so ya zartar da wani al'amari na wannan yakin baya so a fasa domin da zarar ɗaya ya ji ɗaya ya fi shi yawa kila wannan kuma zai iya kawo rauni da sauransu da haka kowanne sai zamanto yana jin courage yana jin karfin gwiwa cewa in an yakin nan shi zai nasara dan yana ganin ya fi wancan ɗaya bangaren yawa anan kuma sai Allah ta'ala ya nuna cewa kafiran bayan an shiga yakin sai Allah madaukakin sarki ya sawa rundunar musulmi kwarjini da yawa a idan kafiran bayan an fara yakin kawai su kafiran suke ganin kai ai su da sun san haka da a fara wannan yakin ba ashe daga nesa ne suka dinga ganin kamar musulmin ba su da yawa ashe suna da yawa ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya yawaita rundunar musulmi a idan kafiran shine ma'ana in ka ce yarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn su kafiran ne suke ganin musulmi sun ninka su biyu in kuma ka ce musulmin ne suke ganin kafirai sun ninka su biyu to shi kuma wannan bayan an fara yakin sai ya zamto kenan Allah ya nuna wa musulmi haka ne don su ƙara komawa zuwa gare shi da neman taimakonsa da ɗaukinsa domin da suna ganin kamar sun fi kafiran nan yawa ba su kafiran nan ba su da yawa gashi kuma an fara yaki sun fahimci kafiran nan sun fi su yawa wanda a hakikanin gaskiya kamar yadda ya ce raunahum mithlayhim ra'ayil ayn a gani na ido ɗin kaga kafiran sun fi yawa domin a tarihi an ce su gaba ɗaya musulmin ba su fi 310 kaɗan ba ko 13 ko wani abu mai kama da haka su kuma kafiran alal aƙalli sun kai 950 zuwa 1000 to kaga ashe ganin da musulmi suka yi wa kafirai sun fi su yawa haka ɗin ne sun fi su yawa domin sun ninka su wajen uku domin su suna neman kusan 1000 su kuma musulmi suna neman ainihin wato 310 kuma an ce dududu musulmi abinda suke da shi an ce silken yakin su bai fi guda 6 ba
takubban su kuma basu bugu da takwas ba, dawakan su kuma kwaya biyu ne rak, raquma ne guda 70. Su koyancan kafiran cikin shiri suke da ƙarfin makamai da ƙarfin dawakai ga kuma adadin yawa. To a ƙarƙashin wannan sai muka sake fahimta cewa wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim. Ashe abinda ainihin wato Bahaushe yake cewa sarkin yawa yafi sarkin ƙarfi, idan sarkin ƙarfin ba akan gaskiya yake ba, amma idan sarkin ƙarfi akan gaskiya yake, koda ba mai ƙarfi bane mai rauni ne yana kan gaskiya, wannan gaskiya ita ce ƙarfin. Allah ta'ala zai zama tare da shi, Allah zai zama mai taimakonsa. Da haka sai Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai nasara akan kafirai, akai musu wani irin kisa da sun ji ciwon abu. Na farko sun ji ciwon abin saboda bayan an gama yakin sai suka gane ashe musulmai ba su kai su yawa ba. Dududu wa'annan musulmai kayan yakin su ba su da yawa, kuma adadin su bai da yawa. Kamar sun ji kunya ne sun fadi ba nauyi. Sannan kuma gashi manya-manyan jigo daga cikin kafiran an kakkashe su, domin a wannan yakin ne aka kashe irin su Abu Jahal. Da haka a cikin wannan aya mun sake fahimta cewa nasara daga Allah take. Nasara ba yawa bane, nasara ba ƙarfin wato makami bane, nasara daga Allah madaukakin sarki take. Sannan a cikin wannan aya wato akwai izina, ana karantar da mu zamanto mutane masu ɗaukar izina game da rayuwar waɗanda suka gabace mu. Idan waɗanda suka gabace mu sun gabace mu ne da alkhairi, Allah ya gaya mana irin waɗanda suka gabace mu da alkhairi, irin yanda suka gama lafiya, irin yanda ƙarshensu ya yi kyau, irin Allah ya yi musu tada makirci, irin yanda suka yi sharri, irin yanda suka yi saɓan Allah a doron ƙasa, ga yanda al'amarin ya kwaɓe musu, kuma sun tarar da Allah al'amarin babu kyau, kuma Allah ga irin tanadin da ya musu na mummunar makoma ranar tashin alƙiyama, don mu guji aikata irin aiki irin nasu. Wannan shi yasa Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayoyin ko a ƙarshen ayar yake cewa wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ma'ana babu waɗanda suke ainihin wasu masu ɗaukar izina da wa'azi, ko kuma inna fi zalika afwan, inna fi zalika la'ibratan li ulil absar, lalle a cikin abin da ya faru din nan ga muminai Allah ya ba su nasara. Haka ka'idar Allah take, ko da a karan farko an ga kamar ba za su yi nasara ba, ƙarshe wal aqibatu lil muttaqin. Sannan mun ga kuma yanda Allah ya lallasa waɗanda suke magauta addini, magauta ainihin wato da'awar manzanni. Da haka sai Allah ta'ala ya rufe ayar da inna fi zalika la'ibratan li ulil absar, lalle a cikin abin da ya faru a wannan yaki na Badar, lalle akwai abin lura, akwai abin izina ga masu basira. Ashe sai muka fahimci mai basira, kamar yadda muka karanta aya a can baya, makamanciyar irin wannan li ulil albab da Allah ya gaya mana, nan kuma kaga Allah ya ce li ulil absar, ashe masu lafiyayyen hankali da masu basira su ne waɗanda an yi musu wa'azi suke ɗauka. Babu daƙiƙi irin wanda za a gaya maka gaskiya, ko dai ya kalli wanda ya faɗi gaskiya ya ga bai isa ya gaya maka gaskiya ba, ko kuma ya yi gaskiyar girman kai. Lallai mai basira mai lafiyayyen hankali shi ne wanda ko ƙaramin yaro ne ko ɗansa ne ko wanda ba shi da rigar kirki ne ya gaya maka gaskiya ya ma wa'azi zai ɗauka. To wannan yana daga cikin abin da muka ɗauka a cikin ainihin wato ayoyi guda biyu da muka karanta a jiya insha Allah. Da haka mun shiga aya ta uku, zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. An qawata wa mutane san abubuwan sha'awa. To waye ya qawata? Domin zuyyina mabanin ne lil majhul, an ce an qawata, ba faɗuwa ya qawata ba. To anan malamai tafsiri sun tafi akan fassarori guda biyu. Wasu sun ce zuyyina linnasi, an ƙawata wa mutane. Wane ne ya ƙawata wa mutane san abubuwan sha'awa na mata da 'ya'ya da dukiya mai yawa a battarawa? Wasu malaman suka ce Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ɗabi'anci mutane, ya halicce su, ya kuma a cikin halittar tasu ya ƙawata musu san abubuwan sha'awa. Allah ya yi haka ne don jarabawa. Ga abubuwan, shi sa a aya ta biyu ce qul unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw 'inda rabbihim sabidan aka ce babu wannan sha'awa to ba za a gane waye mutumin kirki da waye mara kirki ba, amma an kawata mana abubuwan sha'awa dan aga waye zai fi karfin sha'awar tasa, waye kuma zai biye wa sha'awar da yake sha'awar tasa. Lalle kam an kawata min, an kawata maka, kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya wannan kawatawa, ya kawata ne dan jarabawa ya ga wane ne zai bi abubuwan sha'awa sha'awe ko da za su kai shi ga halaka, wane ne zai bi wa abin da yake sha'awa ko da abin sha'awan nan ya saba wa Allah, wane ne kuma zai fi karfin zuciyarsa idan abin da aka kawata na sha'awar ba abi bane abin yabo, ba abu bane da ya kamata ya bata lokacinsa, to za ka ga shi kuma yana kokarin danne zuciyarsa ya fi karfin zuciyarsa wajen kin bi mata abubuwan da take sha'awa. Domin ka hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bishahawat wa hujibatil naru wa hujibatil jannatu bil makari, ma'ana an cewaye aljanna da abubuwan da zuciya bata so, duk abin da zai kai mutun aljanna to za ka ga dabi'ar zuciyar dan adam bata so, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an cewaye wuta da abubuwan da sha'awa, wato zuciya take sha'awa, duk abin da zai kai mutane wuta to za ka ga shi zuciya take sha'awa. To sai Allah ta'ala ya ce zuyyina linnas, anan kaulin malaman farko sun ce zuyyina linnas Allah ta'ala ne ya kawata wa mutane, idan kuma ka dauki zuyyina linnas wanda ya kawata din shedan ne, kamar yanda wasu malaman suka tafi akan wannan tafsirin, ma'ana shedan ya kawata wa mutane san abubuwan sha'awa na abin da ya danganci mata, kuma sha'awar ba a bar yabo ba, sha'awa a bar zargi, shedan ya kawata wa mutane san fasikanci da lalata da mata. Wasu malaman suka ce zuyyina din wanda ya zayyana wa mutane san abubuwan sha'awa su fifita duniya, su so duniya, su mutu akan duniya, su tafiyar da rayuwarsu da lokacinsu da mintunansu da duk abin da suke da shi dan duniya, shedan ne mai kawai ya mantar da su lahira, ya mantar da su alkhairin da ke tattare da lahira da irin tanadin da Allah ya musu a cikin aljanna, ya dinga kwaɗaitar da su da kusanto musu duniya, ba wanda yake kawata dan adam irin wannan sai shedan. Wasu malaman suka ce zuyyina kenan wanda ya kawata wa mutane shine ainihin wato shedan, ko wanda in ka dauka zaka iya bashi wata fuska wanda wannan fuskar zata iya daukan ma'anar ayar, dan haka hubbu shahawat kenan san abubuwan sha'awa, wannan abu ne da aka riga aka kawata wa zukatan mutane minan nisa na mata, kamar yanda muka fara bayani jiya an kawo mata domin daga cikin nau'o'in abubuwan da aka kawata wa mutane na rayuwar duniya cikin nau'o'in abubuwan jin daɗi, to mace ita ce kama a farko, galibi sauran abubuwan ma duk suna hidimta mata, galiban za ka ga duk wanda yake neman rago ma yana nema ne dan ita mace, dan ya burge ta, dan ya gamsar da ita, dan ta yadda da shi, dan ta aminta da shi, dan ta so shi, gani shi yasa sai aka ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, an kawata wa mutane san abubuwan sha'awa na mata. Akwai wanda za ka gansu sun halakar da rayuwarsu saboda mace, rayuwarsu ta tozarta ta wulakanta saboda mace, duk da cewa san mace iri biyu ne, so abin yabo, so abin zargi. A ce ga wani mutum shi baya soyayya kaka dauka yabo ne, a ce shi kwata kwata wannan ai ba ruwan zaji ai baya soyayya, a wannan an kushe shi baya ban sa kai, ai soyayya wani abu ne in Allah ta'ala yana so ka dandani roman duniyar nan to sai ya sa maka soyayya, da haka a cikin soyayya wadda take ta ba a bar zargi ba, wannan ba za a zargi mutum akan ta ba, lalle duk wanda ka ganshi yana zaune da iyali sai da yayi soyayya, sai da aka yi I love you sannan ya auri matarsa, ina fata an gane, saboda haka soyayyar ta duniyar nan wato dan jin dadi ne, wa khairu mata'iha almar'atu saliha, amma a cikin duniya duk abin da za ka gani abin hawa, gida, sutura, kuɗi, mulki, da dukkan abin da za ka ga mutane an raja'a ana nema dan mutum duk yana yin waɗannan ne dan ya ji dadi, to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ba abin da yake mace ta gari dadi wanda bai san falala da ni'imar Allah ya bashi mace ta garba shine yake ganin a cikin kudi a cikin mulki a cikin abun hawa a cikin katan gida kana iya siyan gida 200 by 200 plot ka gine shi kai gini na alatu Allah ya jarabce ka da fitinan niyan mace ka dinga ganin sa kaba a cikin kurmawa kake ga ka a cikin katafaren gida ga in ka fito ana zubewa ana gaishe ka amma Allah ya hada ka da wata ikuritun minal jinni a cikin gida ba ka jin dadi ko misqala zarrati kuma daga cikin irin jarabawar da Allah ya ma Allah ya fitine ka da santa saboda haka babu kamar mar'atu salihah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dan mutun ya ga mace ta gari nagartacciya mai addini mai kutanta riko mai aiki da abin da ta sani na ilimi mai tarbiya yaji yana kaunarta ya bi hanyoyi na shari'a dan ya ga ya same ta ya aure ta wannan ai zuyina lillahi hubbu shahawat shi sha'awar ta sa ta san auren nagartacciyar mace wannan sha'awa ce mai kyau wannan sha'awa ce mai kyau shi yasa a jiya mun karanta hadisin hubbiba min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi as-salah duk da cewa isnadin da muka karanta jiya wanda ibnu kathir ya kawo isnadi ne mai rauni amma hadisin ya inganta ta wasu hanyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an san a cikin duniyar nan taku an sanya mun san mata na ina san mata na annabi sallallahu alaihi wasallam yana san matarsa da haka dan ka ce kana san mata ka mai abin zargi a ciki yana daga cikin kidahumanci da gidadanci ka dinga nuna kamar mata ka baka damu da ita ba ka dinga nuna wa mata ka kula ka dinga nuna mata kauna ka ba ta kiyare ka dinga gaya mata kalmomin nan na soyayya masu motsawa zuciya wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka a cikin gidansa kaga kenan hubbiba ilayya min dunyakum hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya mun kaunar mata na a cikin wannan duniya wa tayyib Allah yace Allah ya sanya mun kaunar tirani wa ju'ilat qurratu aini fi salah sanan duk yanda ran annabi ya baci duk yanda hankalinsa ya tashi da ya kabbarta sallah shi ko an gama yace an sanya mun kwanciyar hankali da farin ciki na a cikin sallah to kaga wannan sai ya nuna cewa a sha'awar mace da nufin aurenta bayan mutun ya aure ta ta dinga kayatar da shi tana motsa masa sha'awa matarsa ta aure wannan ba abin zargi bane duk da cewa koda matar mutun ta aure na daga cikin irin fitina in ta zamanto mata ce wadda take sa aka saba wa Allah mata ce wadda take jefa ka cikin rigingimu dan ka faranta mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma taratu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan na bar duniya abinda na bar wa mutane wato na yana daga cikin abinda bayan na tafi zai fi cutar da maza na fitintunu da jarabawa babu saba da mace zaka wani yayi kisan kai saboda mace wani shi kansa ya halaka saboda mace wani ya ci bashi saboda mace wani yanzu haka yana cikin prison saboda mace wani ya tattare ya hana saboda mace wani ya talauce dan ya burge mace wani ya shiga kidnapping din nan saboda ya burge mace wallahi wani fashi da makamin da yake wani ainihin secret society da yake wani irin hanyoyin da yake bi ne ga cewa yayi making money ya samu kuɗi wallahi ba dan kawai ba duk ƙarshe za ka ga duk wayannan masu sace-sacen da wayar za ka ga ƙarshe a hotel ake tattarewa a nan ake kashe kuɗin mace kawai ake yiwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bamban wata fitina da ta wahal da maza ba irin mace kuma koda auren kai koda tana da nagartar ai a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin naqisatu aqlin wa dinin mutanen da ba su cika zuzzurfan tunani ba kuma suna ba wani wato suna da tasgaro a addini amma suna tafiyar da hankalin ma'abucin hankali yace ban gani irin wannan sifar ba sai mace da karatun mutum da komai malam amma sai ga an yi shiga gida shi ma ana iya sarrafa shi kaga mutum da mulki ana ce masa yalla bai ranka ya dade to ran giwa ana ta suka shi sai ya ga dama ma ya ce muku sannu sai ya ga dama ai ta faduwa ana gaishe shi ka ganshi kamar gunki ko motsi ba yayi amma in yaje zai ce in zai yaje shi yasa suka ce wato duk wanda yake jewa yake fitowa mutane yanda yake jewa matarsa wallahi da tin yana da wani zai cire rawani zai cire alkabba zai cire duk wayennan in kaki ne duk mutum sai ya cire su me yasa saboda mace shi ma liman ya cire rawani sa saboda mace shi ma mai mulki ya cire rigar ya cire girman kai ya cire izza duk ya watsar saboda mace ita ce kuma yake magana tana jin kanshi yana rarrashinta yana me ya faru ba dai bata miki rai me yake so mu tafi shofe mu tafi kaza saboda ita saboda kan kana neman wanda take gar namiji ba sama da mace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma taraktu ba'di fitna adarra ala rijal min an-nisa da haka idan mutun yayi sha'awar mace dan ya kame kansa daga fadawa zina da fasikanci wannan sha'awar macenta sa ba wani abin zargi bane abin yabo wal banin daga cikin abin da aka kawata wa sam aka kawata wa mutane so na abubuwan sha'awa shine mutane suna sha'awar yaya kuma maza kaga sai Allah ya ce wal banina galibi mutane za ka ba sa son yaya mata duk wanda ya tashi haifa ya fi son a ce masa yayansa maza ya haifa ko su ya fara da su ko su suka fiyawa a dan komai ba sai saboda mutum yana ganin kamar akwai dawainiya da takalifu da gwagwarmaya da ainihin fadita shi na kula da yaya mata fiye da kula da yaya maza baya kallon alherin da falalar baya kallon ladan da ke tattare da haka shi yasa za ga mutum wa idza bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib shi yasa wani malami ne mai tarbiyatul aulad ya kawo cikin maganganun magabata yace in Allah ya so gida da alheri da albarka mata ake fara haifa gida duk gidan da Allah ta'ala yake so albarka ta yadu a cikin gidan to mace za a fara haifa sannan daga baya ko daga baya bisani kuma maza su biyo baya ina fata an gane da haka amma an san dabi'ar mutane ba yaya mata suke so ba yaya maza shi yasa aka ce zuyyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i sai aka ce wal banina kaga shi kansa al banina din bai kai matan ba domin ai ta hanyar auren ko matan ne ake samun al banin da haka daga cikin abin da aka kawata wa mutane so akwai yaya akwai wanda za ka ga mata hudu ga manya-manyan gidaje ga kudi yaya Allah ya hana shi kuma ya shiga cikin musiba ya shiga cikin tashin hankali kullun tunaninsa kai akwai wanda har kaucewa yayi ya je wajen bokaye yayi abubuwa na rashin dacewa da rashin ya kamata dindin ya haihu dan ka san yaya ni'ima ne yaya baiwa ne su ma na daga cikin abin da dan adam yake sha'awa shi yasa har a rayuwar gidan aljanna akwai yara aliyahum abinnan wace aya ce mai wildanul mukhalladun din nan mala
wayaqufu
alaihim wildanul mukhalladun haka Allah ta'ala ya ce a cikin aljanna ma aljanna ita ma tana ƙara dadi saboda yara ko yara da haka an sanya wa dan adam san haihuwa shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yan jikokin sa al-Hasan da Hussein sun taho an sanya musu kaya masu ja kala yana kan munbari yana huduba suna tawa suna ta hanzari suna tadewa ya katse huduba sai sako daga kan munbari ya rungume su yace wannan yana daga cikin jarabawa da haka yana daga cikin abinda aka kawata wa mutane so shine akwai ainihin wato albanin yaya mata wal qanatirul muqantara daga cikin abinda aka sanya wa mutane so banda yaya din kenan su ma yaya ba abun zargi bane dan an sanya maka san yaya in dai kana san yayan ne dan ka yawaita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana san ka tara yara saboda annabi alfahari da sura na tashin al-qiyama amma da Allah da san yayanka kana hayayyafa ne ba ka hayayyafa ka watsar ka bassu ba tarbiya ba ilmantarwa ba kula ba kana haifarsu ni'ima ce baiwa ce ka karbe su maza ne ko mata ko ma hada maka akai ka rike su hannu biyu kana kula da su kana ilmantar da su kana tarbiyantar da su dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da yawan al'umma da su kai ma ka sa hannun jari ka ba da gudunmawa ka nan sannan a sami yawaitar masu kadaita Allah da bauta, to duk wanda yake son ya tara yaya da irin wannan, to wannan tara yayan nasa abin yabo ne ba abin zargi ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul walu wadudal walut fa inni mukafirun likum al-umama yawm al-qiyama, hadithin Imam Abu Dawud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku auri al-wadud, wato matan da ake kira al-wadud, masu kaunar ku, wanda kuke son su suke son ku, al-walud da masu yawan haihuwa, fa inni mukafirun likum al-umama yawm al-qiyama, domin ina so in yi alfahari da yawan al'umma ranar tashin al-qiyama. Dan kaga kenan wanda yake son ƴaƴa a ce wane, ƴaƴansa ga sunan malam guda goma, guda goma sha, guda ashirin, wane ya zama mahaddacin ko duk mahaddacin alqur'ani ne, akwai riba da tauce wannan. Kowannen su yana da abin yi, kowannen su mutumin kirki ne, ga mu'amala, ga girmama mutane, ga bawa makwabtansu haƙƙi. Duk inda ake alkhairi suna ciki, in ƴaƴan sun kai guda 50 bai faɗi ba. Ya bu a ce ɗan mutum guda ɗaya ne, amma ya falfalce ya shiga duniya. Da haka wanda ya so ƴaƴa da irin wannan, shi ma san da aka ce an ƙawata wa mutum na ƴaƴa, in shi san da yake wa ƴaƴansa saboda irin wannan niyyar ce, ai wannan san mai kyau. Na fata gane. Amma wanda da kuma ainihin wato san dukiya, wannan yana daga cikin abin da aka sanya wa mutane, aka ƙawata wa mutane. Mutane suna son kuɗi, mutane suna son su yi kuɗi, mala eh kuɗi mala, mutane suna son kuɗi. To su ma son kuɗi ɗin inda manufa mai kyau ne, ya ba abin zargi ba ne. Ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato babu hasada a cikin, la hasada illa fitnatai, ba a yin gibba wato kyakkyawar hasada sai a cikin abu biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani mala, yana tafiyar da alqur'ani nan yanda Allah yake so, karanta shi, fahimtar sa, aiki da shi mala, sai kake ta burin Allah ya haddatar da kai alqur'ani, ya fahimtar da kai ma'anar alqur'ani, ka dinga aiki da qur'ani kamar wane, wannan abin yabo ne. Manzo Allah ya ce da kuma mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya, malan dukiya nagartacciya a hannun mutumin kirki ta yi, a ce ga kuɗi a hannun mutumin arziki wanda ya san me ake nufi da kuɗi, kuma ya ake tafiyar da kuɗi, wannan abin too much, ya yi daidai. Da haka ka ga wani mutumin arziki, mutumin kirki mai kuɗi a unguwa, mai tafiyar da kuɗinsa wurin san barka. Duk inda ka ga ya sanya kuɗinsa guri ne, wurin da ko dai zai taimaki bayan Allah ko zai taimaki addinin Allah. Alhiransa faɗaɗa su yake, buɗa su yake. Arzikin yana ƙara shigowa, yana ƙara buɗa hanyar kashe arziki don saba wa kansa yardar Allah da katafariyar aljanna a tashin alƙiyama. Sai ka ga wannan mai kuɗin yana burge ka a cikin nutsuwa yake, ga karatun alƙur'ani, ga shi a sahun gaba a sallah, ga shi dukkan abin da yake na taimakon al'umma da shi a ciki, da dukiyarsa a ciki, duk abin da yake na taimakon addini, za a ganshi su ne ƴan gaba-gaba, as-sabiquna al-awwaluna, shi ne a cikinsu. Sai kake burin kai ma Allah ya maka arziki, ya yi maka kuɗi irin Alhaji Wani, don kai ma ka yi irin yanda yake ko fiye da yanda kake yi. Wannan shi ma kai ba abin zargi ba ne a cikin masu son kuɗi a duniya. Amma son kuɗi ba manufa, wannan shi ne abin zargi. Kana son kuɗi, ba ka san me yasa kake son kuɗi ba, ka tara kuɗi kuma kana son kuɗi. Ta wani malaminmu, kana da kuɗi kana son kuɗi, wannan wani irin hankali ne da kai? Ka ga mutum shi bai ji daɗin kuɗin ba, iyalan ba su ji daɗin kuɗin ba, ballantana a al'umma, shi bai taimakon addini ba, masallaci ko guda ɗaya da ya gina ko yake ba shi gudunmawa. Babu wasu mutane da suka jingine da arzikinsa suke samun abinci ta jikin arzikinsa. Ka ga wato hibbun al-mala hubban jamman kenan. To wannan kenan. Don haka kenan, idan mutum ya so dukiya ba don yi alfahari ba, ba don yi takama ba, ba don yi kecare ne ba, ba don yi girman kai ga talakawa da masu rauni ba, ba don yi nuna kun ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa ga talakawa ba, to wannan dukiya ta sa a bar yabo ce, kuma san da yake wa dukiya so ne abin yabo. da haka duk wanda yake tara dukiya ko yake son ya samu kuɗi dan ainin ciyarwa ga yan uwa makusanta sadar da zumunci ciyarwa a ayyuka daban-daban da fuskoki daban-daban na ayyukan da'a wannan abin yabo ne amma wanda yake tara dukiya dan akasin haka to shine zugina lillahi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantara ashe al qanatirul muqantara tara su da manufa ba laifi ba alaifi bane mutum ya tara dukiya al-muqantara sai dai wanda ka taskace wanda baka ciyar da haƙƙin Allah baka iya cire dukiya haƙƙin Allah na zakka a ciki wannan kuma kaga ta zama kanz walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hada ma kanastu li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun wannan dukiya kuma ta zama kansa eh ta wani yace dukiyar dan karuna to kai ka dukiyar mutun ya zama dukiyar dan karuna ka san an wato da Allah ya tashi buga misalin karuna wa inna mafatihahu latanuqu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qawluhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wa mutaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين حكى اكا دنجي وقارون وعزي دن دوكيت ده الله يتارى مسا ما دوديا ما دوديا يي amfani da ita dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki yace daga cikin abinda aka kawata wa mutane so shine alkhaylul musawwama in yanzu ne kana iya cewa wato ababan hawa masu numfashi eh motoci na alfarma masu raba mala na zamani wa'anda ake yayi latest one an sanya wa mutane wannan ta wuce mutum yace ina cizan dan yatsa wani yana gani wata ta wuce yace amin ya Allah amin amin hayya sare Allah ya sanya wa mutum haka ba wanda yake so ya dinga tafiya akan sayyadarsa yana so ya dinga tafiya akan sayyadat in keke ne da shi mashin yake so me mashin ne mota yake so motan ma ga tana hawa hawa an sanya wa mutane san ababan hawa na alfarma shi sa sai malamai suka ce su kansu ababan hawan nan san su ya kasu kashi uku kamar sun ba da misali akan doki hubbul khayl ala thalathati aqsam suka ce san doki ya kasu kashi uku wani lokaci mutum yakan daure doki dan taladi da tattali dan zuwa jihadi wajen daukaka addinin Allah mutum da ka ganshi da motoci na alfarma ba wai yana tara su bane kawai dan kecere ne a cikin gari na zuwa da awali duk motar da ka gani bata fa karfin azuba mata mai a shiga kauyuka musulunta da babu zawa ba yana da kudi kuma yana da manyan motoci irin wanda ba sa jin galangalan na titi ba sa jin wata dan karamin rami ba sa jin sa tayoyin su lukuta lukuta amma wallahi duk wannan jifajifan yanzu nan za a zai sa a zuba musu mai a tafi musulunta da babu zawa yanzu wanda ya tara manyan motoci dan zuwa taimakon addini da yada addini ba dalla da wannan ainihin wato ababan hawa na alfarma da ya tara to kaga irin waɗannan wayanda suka daure dawakai dan zuwa jihadi fi sabilillah to wannan ana ba su lada suna samun lada ma akan aje irin waɗannan ababan hawa wani lokaci kuma mutum yakan aje irin waɗannan ababan hawa na alfarma dan takama dan girman kai ga sauran musulmi shi sa kawai yake san irin waɗannan motocin to wannan shi kuma siyan irin waɗannan ababan hawan da tana da aje su shi kuma laifi wani lokaci kuma للتعفف ولاقتناء وقتنا نسلها ولم ينس حق الله في ركابها فهذه لصاحبها ستر اكو كوما wanda zaka ganshi yana tara dawakai yana ajiye su للتعفف dan kare mutunci bai manta da haƙƙin Allah ba akan su in bukatar daukan iyali tayi ya dauki iyalansa cikin rufin asiri ya tafi da su inda unguwa ya je ya so ya dawo wannan wannan shi kuma abin hawa a wajensa ya zama sutura ya zama rufin asiri kamar yanda hadisi ya zo akan haka wanda can tafsirin wa'idu lahu mastata'atun min quwwa min quwwatin wa min ribadil khayl wannan kaga ya nuna shi akwai dawakan da dan mutun ya ajiye su ba dan kawai kilisa da hawa da takama ba to wannan dawakai ne wa'anda mutun zai dinga samun lada ma akan taskace su da tare da su ba dawakai bane irin wanda kawai mutun dakin inda suke ma AC yanzu wannan wanda jihadi doki zai iya dakin inda yake ma AC ne da shi AC an sa musu wani carpet na alfarma inda suke wannan da zaka gansu dawakai ne ba na zuwa jihadi ba dawakai ne na nuna isa da takama to dan adam an sanya masa san irin wannan da yayi kudi ya kasaita ya gurin kasa kudi to zaka ga yana san irin waɗannan abubuwan daga nan kuma zaka ga yana tara irin waɗannan ainin alkhairul musawwama wal an'am sannan akwai al an'am dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima sune al'an'am lokaci yayi ne al'an'am dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima Allah ta'ala ya gaya mana su a wurare daban-daban cikin alqur'ani cikin suratul an'am kage Allah ya gaya mana samaniyatu azwaj min al-dha'an ithnayn wa min al-ma'az ithnayn sannan wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn da haka dabbobin ni'ima nau'o'i ne guda takwas kuma duk mai sha'awar ciwo da tara dabbobi da bude gidan gona wayannan sune nau'o'in dabbobin da yake tarawa Allah ya ce tamaniyatu azwaj dangogi ne guda takwas min ad-dha'an ithnayn wa min al-ma'az ithnayn jinsin tumaki akwai guda biyu tinkiya da rago wa min al-ma'az ithnayn dangin awaki akwai guda biyu akwai akuya akwai bunsuru sannan wa min al-ibil ithnayn a cikin raquma su ma akwai jinsi biyu akwai raqumi akwai taguwa wa min al-baqar ithnayn a dangin shanu ma akwai guda biyu akwai sa akwai sali wadannan sune nau'o'i guda takwas da mutane suna da sha'awar an kawata wa mutane san tara irin wadannan dabbobi da ni'ima wal harf sai kuma amfanin gona wannan yana daga cikin abin da aka kawata wa mutane dan haka in ka cire waɗannan abubuwan wajen guda takwas da Allah ya lissafa sauran abubuwan duk da mutane suke da sha'awa suke so za ka ga galiban suna komawa ne zuwa ga waɗannan ɗayan abubuwan guda takwas shi sa Allah ta'ala ya kawo su min an-nisa wal banin wal qanatir al muqantarat min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal har ka tattara su zuwa ga duk yawanci abinda mutum yake so in kudi za ka ya ya shafi abubuwa da yawa ababan hawa ya shafi abubuwa da yawa mata da yaya su ma haka gonaki da gidajen gonaki su ma za ka ga duk dai ba a wuce nan gurin sai Allah ta'ala daga karshe ya dunkule sai ce zalika mata'ul hayati dunya wayannan abubuwan fa duk da mutane suke tafiyar da rayuwarsu akan san su aka sanya musu sha'awar waɗannan abubuwan Allah ce zalika waɗancan abubuwan dukan su mata'ul hayati dunya ɗan cin moriya ne ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya wai da matan da kuɗin da dawakan ko ababen hawa da gonakin da dabbobin ni'imar Allah ya ce mata'ul hayati dunya ko dai ka tafi ka bar su ko su tafi su barka shine rashin jin daɗi a wannan rayuwar duniya da dole ku sai an tafi an bata ba abin da yafi taka wa dan adam burki irin mutuwa ɗayan biyu ne duk waɗannan abubuwan ko su ƙare su barka da ranka ko kai ka ƙare ka bar su babu wani abu na uku shi sa Allah ya gaya maka zalika waɗannan abubuwan duk da kaji an lissafa mata'ul hayati dunya amma in zaka yi wa kanka fada in zaka gaya wa kanka gaskiya wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma a wurin Allah take ita ce aljanna shi sa Allah ta'ala zai gaya mana aqul aunabi ukum wanda ita ce fassarar da zamu tashi insha Allah gobe kanta shine Allah zai gaya mana duk waɗannan abubuwan da muke so Allah ya ce zai ba mu labarin abubuwan da suka fi su alkhairi in matan kake so akwai original not photo start in ƴaƴan kake so ba ifritun minal jinn masu jawo ma magana bane in duki in dawakan ababan hawan kake so su ma za ka same su duk za mu karanta za a ba mu taswirar irin waɗanda ya kamata yanda muke bata lokacinmu muke tafiyar da rayuwarmu dan mu samu kuɗi dan mu samu mata dan mu samu ababan hawa ina ma haka muke bata lokacin ko muke bata shi fiye da haka dan neman aljanna dan neman lahira shine wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah kyakkyawar makoma take Allah ya mana kyakkyawar makoma abinda muka karanta yanzu madidi Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban arshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya karbi azumunmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi ainihin wato nafulfulinmu da farillanmu Allah ya karbi sadakokinmu Allah ya karbi dukkan ayyukanmu na alkhairi Allah ya karbi addu'o'inmu da muke gabatarwa a cikin wannan wata duk alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka hada mu da su Allah ta'ala ka azurta mu da daren lailatul qadr da ke cikin wannan wata yan uwa da suke cikin bukata Allah ta'ala ka san bukatunsu Allah ka biya musu akwai yan uwa waɗanda ba su da lafiya kamar Malam Umar shugaba an sanar da mutum an sanar da mutum jiya cewa an masa aiki Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya tashi kafadinsa Allah madaukakin sarki ya rubuta masa a mizani akwai wanda yan uwansu suka rasu ko kuma yan uwansu akwai wanda aka ce mun ma ko ya bace ne a tare ko da ce mun malam to sun ganta alhamdulillah sun ja sun ma inna alaina bayana ki ko to an ce wata baya yarinya ta bata amma Allah ya bayyana ta to alhamdulillah Allah ya kiyaye gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu daga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ya girmama maladansu Allah ya ba su aljanna madaukakiya babban liman shi wa Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya sauran ƴan uwa musulmin da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah'a emanet olun.